من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسادوة أولا يمشي نرانر على ربا ranar 28 ga watan Ramadan na hijirar wannan shekara ta 1436, wanda wannan rana ta yi daidai da ranar 15 ga watan 7 a shekara ta 2015 ta miladiya. A yau insha Allah za mu tashi aya ta 94 a cikin tafsirin Al-Qur'ani a surat Yusuf, tafsirin da muke yi a cikin azumin wannan shekara na a cikin Ramadan din wannan shekara ta 1436. Kuma yau ne insha Allah ranar karshe na tafsirin mu na wannan shekarar insha Allah, sai kuma in Allah ya kai mu wata shekarar dare da lafiya bi iznillah. Akwai tambaya ta farko, wannan yake cewa menene alamu da mutum zai gani ya tabbatar ya ga daren Lailatul Qadr? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ambata masa alamar daren Lailatul Qadr a shekarar da ya shiga itikafi yana neman dacewa da daren Lailatul Qadr. Mala'ika Jibril ya zo masa ya ce masa, bayan ya yi itikafin goman tsakiya, ya ce abinda kake nema a goman ƙarshe ne. Saboda haka ya koma itikafi, ya ce ma duk wanda ya yi itikafi tare da shi ya dawo kada ya fita. Kuma an nuna masa wannan dare, daren Lailatul Qadr, cewa ya gan shi a cikin wannan daren yana sujada a cikin ruwa da taɓo, wato an yi za'ir ruwan sama. Ya koma itikafinsa a daren wannan daren, ko da ya koma itikafinsa daren 21 aka yi ruwa, do ita masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam an rufe shi da ganyen dabino ne, ruwa yana kwararowa ciki. Abu Sa'id al-Khudri da ya rawaito hadisin, yace bayan sallar asuba sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da goshinsa da hancinsa ya rufe da yunku da wato ruwa, ya jike saboda ruwan da ya jika inda ya yi sujada. Saboda haka ya tabbata cewa wannan shine daren Lailatul Qadr. Kuma an rawaito cewar ayar wannan ya zo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa rana za ta hudo a wannan rana, wato a wanshegar a kashe garin daren da aka yi Lailatul Qadr, la shu'a laha, ba ta da tsananin haske yadda za ta iya imantar da wato ganin mutum. Za ta zamanto tana da ranar ba ta da irin garjin haske din nan da dan ba ta da garjin haske da tsananin zafi a wato kashe garin daren Lailatul Qadr. Wannan su ne abubuwan da suka zo a hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abubuwa ne na wannan dare wanda suke na gaibu, da babu wanda ya san hakikaninsu sai Allah, sai kuma abinda Allah ya sanar da manzansa sallallahu alaihi wasallam. Amma abinda mutane suke faɗa cewa mutum zai tashi ga a wannan dare duk wato bishiyoyi sun yi sujada, ya ji wato tsuntsaye suna sujada, da sauran abubuwa ne na khawariqul adat. Waɗannan abubuwa ne waɗanda suke ba su tabbata ba. Sayu yana daga cikin abubuwa na mafarkai da waɗansu salihan bayi suka yi mafarki suka gani a wannan daren, wanda Allah ya nuna musu abinda ya nuna musu a cikin mafarki. Dama mafarki yana zuwa a babin at-tabshir wal tanbir wal inzar, babin far abubuwan da za su zo na faranta rai da abubuwan da za su zo na gargadi. To amma ba a tabbatar da su a cikin shari'a, ba a tabbatar da mafarkin wani ya zamanto abu ne na shari'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. To kun ga shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu ba akan alamun ba, inda alamun su ne za su sa a gani da zai kwadaitar da mu akan alamun, cewa mutum ya rinka neman daren da aka yi ruwa a ciki. Saboda haka daga kaga hadiri shi kenan sai ka tattaro yana ka ka shiga masallaci, daren Lailatul Qadr ne. Amma ba a gaya mana haka ba, sai kawai aka ce nikar dadon waɗannan darare guda wato na goman ƙarshe. Idan wani abu ya sa mutum ya gajiya ko ya kasa, to fala yughallabanna ala sab'il bawaqi, kada a rinjaye shi akan 7 ɗin ƙarshe, wato kwanaki 7 na ƙarshe daga daren 23 zuwa ƙarshe. Amma kaga ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga daren lailatul qadr a daren 21 ya ce ma abdullahi ibn unais da yake cewa shi a wajen gari yake wani dare ne zai rinka zuwa wanda yake kauna cewa daren lailatul qadr ne yace rinka zuwa daren 23 wannan yana daga cikin rahmar annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wahala yake masa ya zo ya dukkan dararen amma ya san in ya kiyaye duk shekara zai zo daren 23 wata ran za a dace lailatul qadr ya fada a cikin ta ko sau ɗaya ne ya samu wannan ya samu rahmar annabi sallallahu alaihi wasallam haka dalika ya tabbata cewa an yi daren lailatul qadr daren 27 kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi bin mas'ud ara'aita layaliyan as-sahabawat katina kun tuna da daren mu na as-sahabawat inda muka kasance a as-sahabawat wani waje ne tsakanin madina da haiba kun tuna da wannan daren abdullahi bin mas'ud yake faɗa to wannan shine daren lailatul qadr wannan kuma dare ne na 27 haka aka rawaito daga Ubay ibn Ka'ab kaga wannan shine yake tabbatar da abinda malamai suka ce cewa daren yawo yake kowace shekara ba lallai ya zamanto daren da yake bara in ya kasance daren 27 ne bana ma ya zamanto 27 ba waɗansu sun yi sun je sun ce kamar na gani yana yawo a cikin WhatsApp wata magana da aka ɗauko a Hashiyatul Jamal na littafin Shafi'iyya cewa Imam al-Ghazali ya ce idan Ramadan ya fara rana kaza to daren lailatul qadr rana kaza ne ce in ya fara ranar asabar ko ranar litinin to daren lailatul qadr daren 27 ne in Ramadan ya fara ranar alhamis to daren lailatul qadr daren 25 ne kuma wannan shekarar ta to kaga wannan yana daga cikin magana wadda take mai hadarin gaske duk da yake malamai ne suka faɗa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya sanar da shi amma ya dauke sanin kuma yace la'alla wannan zai zamanto alkhairi wani kuma ya zo yace ya san shi da wata alama ka ga bai dace ba Allah yace la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli saboda haka bai halatta mutum ya itiqadin wannan ba mutum ya tsaya inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsayar da mu mutum yayi kwadayin dukkan kwana goma nan ya bakin kokarinsa kuma an ce a kwana goma a mara ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam hatta cika din ma bai ce miƙale ta ba hatta cikar bai ce miƙale ta ba akwai sirri a cikin wannan domin la'alla yayin da hatta daren da yake an san ba shi ne wanda ake kaunar lailatul qadr din ba shi ma ka rayar da shi saboda kaunar ka dace da lailatul qadr watakila albarkacin rayar da wannan daren ne Allah zai sa ka dace da lailatul qadr kuma mutane sai aminta da wannan sai a ce shikenan daren 27 sai a tattaru a cika masallaci a zo daren lailatul qadr daga an gama wannan kuma shikenan sai a koma gida a zauna ko kuma kawai mutum ya rinka mai da hankali a wucin amma amarar ba tunda ya san ba zai fada a ciki ba sai ba zai ba to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ya nuna mana ba duk umarni na manzon Allah sallallahu wasallam alaihi akwai sirri a ciki kada mu fake da shi kada mu wasa da shi ya fi kowa sanin abin da yake shine maslaha gare mu sannan a cikin karatun jiya na surat Yusuf na lura kamar jama'ar annabi Yusuf kowa ya yi imani da abin da ya zo da shi na annabta shi ne nake son ƙarin bayani a'a ya bai kira su zuwa bai kira su bai yi musu da'awa ba zuwa abin da Allah ya bashi na annabci babu wani abu da ya nuna ya musu da'awa in banda waɗanda suke cikin kurkuku tare da shi da ya bayyana musu abin da yake da shi na aƙidarsa da kuma tafarkin tauhidi wanda yake bayyana musu wanda malamai suna da fuska akan cewar la'alla annabci ma bai zo ma annabi Yusuf ba sai bayan ma iyayensa sun zo masa Misra daga baya ne ma Allah ya bashi annabci da manzanci waɗansu kuma suka ce Allah maɗaukakin sarki ya bashi annabci amma bai bashi risala ba bai bashi shari'a wanda zai ɗauki mutane a kanta ba sai dai ya bashi ilimin abin da yake na shari'ar annabi Yaqub wanda da shi ne ya yi hukunci yayin da Allah ya bashi wannan mulki a ƙasar Misra ala ayi halin babu wani abun da ya nuna kan cewa an aiko annabi Yusuf ya zuwa ga mutanen Misra babu abun da yake nuna haka na'am to wannan ba lallai ya zamanto cewar wato ya yi musu da'awa ba tunda abin da ya zo da shi ayoyi ne sun san kan cewa a kan tafarkin gaskiya yake sun ce Yusufu ayyuha siddiq kuma ya bayyana musu tauhidi amma babu abin da yake zahiri da yake nuna kan cewa yayi kira zuwa gare su ko an aiko shi zuwa ga kibtawa ne ko an aiko a duk da yake zahirin fadin Allah a gafir din walaqad ja'akum yusuf zahirin sai nuna kan cewa ya zo musu kenan da aiki Allahu a'lam ban san wannan ba gaskiya ina buƙatar zan ƙarin bincike a kan da ni ma ƙarin tambaya sannan yace muna son a ja hankalin iyaye dangane da shigowar wata fitina ta shan shisha za ga mata da maza manya da yara suna sha ba sa ganin hakan haramun ne kuma abin muni shine suna amfani da flavor dinta mai karfi wajen sanya tabar wiwi a ciki a su kauda hankalin mutane eh wannan tana daga cikin musibar da ta zo mana kuma wanda suka kawo ta wannan kasar kaga sun sunnata mummunan sunna kai can su abinda suka daukan makan su duk wanda yanda wannan al'ada ta yadu wanda suka so ma askasa wannan duk wannan nauyin yana kan su dan mummunan al'ada ce da ba a san ta ba hukuncin shisha hukuncin taba ne kuma sama da taba saboda cutar ka ta fi cutar taba cutar da take kawowa ta fi cutar taba dan shi hayakin cikin huhu yake shiga mubasharatan gaba daya saboda haka cutar da take ta fi cutar taba kuma dalilin da malamai suka haramta shan taba shine tana cutar da mutum a lafiyarsa ka'idar shari'a ce wa aslu kullu ma yadurru al-man'u ka'ida cewa duk abin da yake cutar da mutum a lafiyarsa an hana shi a cikin shari'a saboda haka shan ta haramun ne shan shisha haramun ne inda ta shahara kasashen larabawa shine fatawar malamai har a cikin kibarin ulama na saudiya sun yi fatawa akan haramcin ta yadda take haramun ga maza haka take haramun ga mata yadda take haramun a cikin gida haka take haramun yadda take haramun a waje haka take haramun a cikin gida waɗansu sun ɗauka ka je ka shata akan titi ko a gidan da ake sayar da abin nan shawarma da sauransu shine abin da ba a so din saboda haɗuwar maza da mata a'a ba wannan bane haɗuwar maza da mata haramun ne haka zalika shan ta ma haramun ne saboda haka ko a cikin gida aka zo aka sha a cikin ƙuryar ɗaki mutum ya aikata abin da yake harama daga cikin fuskar da yake nuna haramcinta bayan cutarwa shine almubazzaranci ne domin almubazzaranci shine mutum ya fitar da kuɗinsa a cikin abin da yake ba zai amfane shi ba la a duniya wala a addini wanda yake kuma shisha haka ce ba ta da amfani a duniya ba ta da amfani a addini amma rashin amfaninta a duniya shine cewa ba ta kawo komai sai cuta sai cuta wadda za ta kai ya zuwa ga wato cutar daji ta huhu cutar daji ta huhu wadda cutar da ba ta warkewa saboda haka mutum ba zai mutum ya je ya sai ma kansa abin da zai halaka shi da gangan bayan lafiyar nan ba kai ka ba ma kanka ba Allah ne ya baka Allah ne ya baka to kuma da Allah ya baka amana ce ya sanya ka kai ne zaka yi kiwon lafiyar ya sanya kan cewar kai kanka da lafiyarka suna da haƙƙi a kanka wa innal jasadika alayka haqqan jikinka yana da haƙƙi a kanka saboda haka in ka tozarta jikin da ba shi abin da zai amfane shi ka tozarta amanar Allah ka saba ma Allah kuma a ce kayi amfani da kuɗinka wajen wannan kayi almubazzaranci Allah kuma ya ce wala tubaddir tabdira innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin kada ku batar da dukiyarku batarwa barna wadda take bata ba a santa domin wato su masu almubazzaranci dama can sun kasance ɗan uwan shaitanu ne saboda haka wannan al'ada ce mummuna kuma lallai iyaye su sa ido akan ƴaƴansu su sa ido akan ƴaƴansu su hana su kuma samari su lura da wannan ƴan abokansu da suke yi su sanar da su hukuncin Allah akan wannan su yi musu wa'azi kuma wanda suke yi su wa'azu su tuba zuwa ga Allah musamman a cikin azumi mutum ya samu yaya kansa daga abin da yake halal zai yi masa sauki kan yaya kansa daga abin da yake haram sannan masu samari da suke kokarin sallar tahajjud a yi sallah tare da su amma idan an dawo an yi sahur sai su koma bacci ba sa yin sallar asuba wanne ne yafi inganta ai taban sallar asuba ita tafi inganta wannan alamar shahwatul khafiya ne ana fitowa dan an ga din jama'a an fito shi ma kada ya zauna a gida ya zauna babu abokin hira ba abin da zai dauke masa haso saboda haka yaji ya damu gara ma ya fito ya je a yi sallar da shi ya ji kamar wani biki-biki ne amma in ya koma gida kuma shikenan sai ya kama wata hirace-hirace ko ya bacci har ya rasa sallar asuba mutum ya yi sallar asuba shi ya fi masa bisa ya yi sallar tahajjud amma ya rasa sallar asuba al'aula ya hada maslahar guda biyu ya yi sallar tahajjud kuma yayi sallar asuba wannan shine mutaayyini shine abin da ya tabbata shine abin da ya ayyana ya hau kan mutum amma in ya zaman to lalle sai ya rasa daya to gwamnati ya rasa tahajjud bisa ya rasa sallar asuba a cikin jami'i alaikum salam wannan hukuncin sa daban sallar idi idan mutum ya samu sallar idi to bisa sahihin magana sallar juma'a ba wajibi bane idan idan ya zamanto zai masa wahala bai saki dawowa sallar juma'a sai ya yin sallar azhar maimakon sallar juma'a haka dalilai suka nuna ingantattun dalilai na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam abinda suka nuna kenan sannan samari da ƴan mata za ka ga burin su akai ga sallah daya akai ga sallah daga nan a fara shagala bayan an kai azumi maimakon a nutsu a ci gaba da ibada akan kari sai kuma su shiga wata barna ta banza mara kyau manufar su da azumi manufar su wai daga zara wai azumi ya wuce kenan eh wannan yana daga cikin wato mutum ya kwance abin da ya daura Allah ya ce kada ku zamanto tamkar wanda ta kwance fakarta ta je ta daura al'amarin kirki kamar mutum ya daura rawani sannan ya zo ya kwance shi shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa allahumma inni a'udhu bika min al-hawri ba'd al-kawr ina neman tsarinka daga kwancewa bayan na riga na daura ka zo kai abin kirki sannan kuma ka je dukka bi shi daya bayan daya kana kwance shi to wannan me kai babu hankali a ciki dan wannan misalin da Allah ya kawo na wanda take kwance kadinta bayan tayi wata mace ce wanda ba ta da hankali a maka ta fi shahara da wannan wato abu ne wanda yake babu hankali ballantana addini a cikin sa dan haka abin da mutum yake kokari ya samu kada ya hambarar da shi kada ya kifar da shi ya killace shi bayan Allah nagari da suka gabata yayin da suka yi azumin watan Ramadan suna wata shida suna addu'a Allah abinda muka yi wahalar da muka sha Allah ta karba in sun gama wannan wata shida sai kuma su soma burin wani Ramadan din Allah ta sai mu ga wani Ramadan din rayuwar ta shiga baki daya kewaye take da azumin watan Ramadan to haka ya kamata musulmi mu zamanto ba Allah muke Ramadan ya wuce ba mu fara wata sabuwar shigantaka domin wannan nuna ma Allah ne cewa abinda kace mu yi mun yi mun gama kuma ba ma bukatar komai to wanda fa mutum yema amma halicin sa haka yayi butunci Allah ya kiyaye mu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فضلت الحجر قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فوت بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم
الله جل وعلا يقول ولما فصلت العير يا عند آير wato ɗan uwan annabi Yusuf ya bar Misra qala abuhum sai mahaifinsu yace inni la ajidu riha yusuf wallahi ni fa ina jin kanshin yusuf laula an tufannidun da badan za ku ce ni na rude ba wato yace ma waɗanda suke daga cikin mutanen gidansa wanda ba su tafi tare da ɗan uwan annabi Yusuf ba ga kanshin annabi Yusuf nan ina jin kanshin yusufa amma kada fa ku ce rudu ne ya same ni alfanad shine wato jirkitawar hankali in ma saboda jahilci ko kuma saboda makantar soyayya ko saboda rauni na tsufa ko na wani abu na taɓin hankali wanda yakan samu mutum shine alfanad wato fasadul aql wato inda ba dan kada ku ce wato rudanin tsufa ne ko ai rudanin soyayya ne ya same ni ba da sai in ce muku ina jin kanshin Annabi Yusuf kuma wannan hakika din ya ji kanshin Annabi Yusuf wanda wannan mu'jiza ce ta Annabi Yaqub wato ayarin yana barin Misra shine Allah ya nuna masa wannan aya tun kafin ma su zo kusa daga kasar Kana'ana wadda take ita ce kasar Falastin tafiya mai tsawon gaske amma sai Allah ya sanya shi ya soma jin kanshin Annabi Yusuf da mu'jiza wadda ta zo masa malaman tafsiri waɗansu suna kokari su kawo irin a wai iska ce Allah ya dauko ta ta kada daga jikin wannan rigar ta Annabi Yusuf wannan iska ta zo har ta samu yaji kanshin kuma kanshin shine kadai ya gane wannan kanshin to amma duk wa'annan riwayoyi ne waɗanda suke a gaya su a ce an dauka daga cikin Isra'iliyat amma dai wannan mu'jiza ce da Allah madaukakin sarki ya gudanar da ita a hannun annabin Allah Yaqub kuma ayoyi na annabawa suna da yawa waɗanda Allah madaukakin sarki yake karya musu al'ada hukuncin al'ada domin nisan wannan tafiyar a ce mutum ya ji kanshi wanda zai taso tun daga Misra har kanshin ya tike zuwa gare shi ai tun daga wato kasar Kana'an har kanshin ya tike zuwa gare shi a Misra wannan abu ne wanda ya saba al'ada in ka sa turare a wato a nan inda liman yake sallah sai wane ne daga ya shigo masallaci zai ce ka na ji kanshin turaren liman daga can bakin kofa har gaba wanda bai bisa al'ada ba za a ji wannan wataƙila ƴan sahun farko su ji idan irin mai ƙarfin nan ne mai hawaka wataƙila ƴan sahun farko su ji amma yayin da aka dangana sahu na uku sahu na biyar ba za a ji ba saboda haka wannan ya saba al'ada to don haka duk abin da ya saba Allah yana kesa hukuncin al'ada ga annabawa don ta zamanto aya shi yasa kuma Annabi Yaqub ya gaya ma 'ya'yansa don wannan ta zamanto shimfiɗa gare su akan su san cewa wannan lamari fa daga Allah yake قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم sai suka ce muna rantsewa da Allah cikin mamakinka lalle kai har yanzu kana nan cikin wato imuwarka da daddiya ta tinda imuwar da kake ciki ta wato makantar soyayyar danka Yusuf kaga sai suka yi masa wato jafa'i kaushin magana suka zubanta shi da abdalal bata suna nufin wato imuwar da yake ciki ta wato tsananin soyayya ta Annabi Yusuf wanda tunda yake ciki suka ce har yanzu dai kana nan cikin wannan to wannan babu mamaki cewa a cikin shari'a su babu komai amma zahirin wannan ai rashin ladabi ne ƴaƴa su gaya ma ubansu irin wannan magana a ce mata yana cikin bata kamar yadda suka faɗa ne a farkon aya inna abana lafi dalalin mubin lalle ubanmu yana cikin wato rudu mabayyani kuskure wanda yake mabayyani to nan ma haka suka sake maimaita wannan amma kasancewar bai musu wato bai kwaɗe su akan wannan ba ya nuna cewar la'alla wannan yana daga cikin abinda wato babu komai a cikin shari'ar su domin kuma musamman su mutanen badiya ne wato mutanen ba mutanen cikin birni bane saboda haka mutanen badiya kuma irin wannan mai sauki ne a wajensu irin magana mai kaushin magana din nan abu ne wanda yake babu komai a cikinsu kamar yanzu ne a irin maganar da mutumin ƙauye zai zo ya gaya maka a birni in aka gaya masa sai a nemi a tashin hankali shi ko yana ganin ba wani abu ya faɗa ba balamma an ja albashiru to yayin da mai ɗauke da labarin wato mai ɗauke da labarin bishara da albishir mai yin albishir shi ne albashir yazo alqahu ala wajhihi sai jefa wannan tagwa ta Annabi Yusuf a fuskar Annabi Yaqub an ce shine Yahuda domin shine wanda yazo da rigar Annabi Yusuf yayin da yace ma uban gashi a wato kura ta cinye shi ga ma rigar ta saboda haka shine wanda ya kawo masa labarin bakin ciki sai suka yi shawara yace dan Allah kamar yanda ya kai masa labarin bakin ciki a kyale shi yake masa labarin farin ciki ya zamanto shine mai albishir suka ce to kaje to tun kafin su isa sai ya gabata tun kafin su iso shi sai ya gabata ya zo da wannan albishir shine Allah ya ce falamma an ja albashir an dinnan litta'kid ne yayin da ya zo alqahu ala wajhihi sai ya jefa wannan taguwa a fuskar wato mahaifin na a fuskar sa wato a fuskar Yaqub fartadda basira sai ya dawo yana mai gani wato ganin sa ya dawo masa kamar yadda Annabi Yusuf yace wata mu'jiza ta tabbata ta Annabi Yusuf da yace اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. قالوا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. إذن سيبودي يا داو ينا جني تيشي بنجي أموكو بكين شواني ناسا أبن دبكو سني بدك الله وكاغا أنباو الله كينا دقونا أبيازو سيس دنجنا شغا الله أين جي أموكو إنا دا إلمي دقا الله واندو كوبا قدش وانا إلمي wannan su malamai sun ce shine mafarkin gaskatawarsa da cewa mafarkin annabi Yusuf da ya gani gaskiya ne kuma Allah bai tabbatar da shi. Wadansu kuma suka ce abin da ya sani daga Allah shine husnul zanni billah, kyautata zato ga Allah, kyautatawarsa da zato da Allah cewar Allah madaukakin sarki zai yaye masa bakin cikinsa, kuma Allah madaukakin sarki zai hada shi da ɗansa Yusuf. Wannan kyautata zaton shine ya sani daga Allah wanda su ba su sani ba. Fuska ta uku kuma shine wahayi da Allah madaukakin sarki ya masa, ya sanar da shi dukkan waɗannan abubuwa da za su faru wanda shi ya sani, su kuma ba su sani ba, kuma Allah bai ce masa ya isar musu da wannan sanin ba. Saboda haka sai ya bi da su ta mataki mataki ne, ya sanya su su bi shari'ar Allah na kan su je su nemo labarin annabi Yusuf kada su yanke kauna daga rahamar Allah. To da suka ji wannan magana ta babansu suka tabbatar kan cewar wannan al'amarin fa na Allah ne. Fifitawar da annabi Yusuf da Allah ya fifita annabi Yusuf da aka yi a kansu wannan abu ne daga Allah. Kuma neman da suka yi su shigar da wannan al'asirar da annabi Yusuf da mahaifinsa Yaqub sun yi wannan al'amarin, amma sun san cewar al'amarin ba zai tabbata ba domin hukunci na Allah ne, kuma sun gani cewa hukuncin Allah ba wanda ya isa ya ce zai yi fito na fito da shi ko ya ce zai kawo da abinda Allah ya kaddara. To da suka ga haka Allah ta'ala ya ce qalu ya abana astaghfir lana, sai suka ce ya ubanmu, ya babanmu, ka nema mana gafara Allah. In istaghfir lana dhunubana, ka nema mana gafara ga zunubanmu. Inna kunna khati'in, lalle mu mun kasance wato masu kuskure, mun kasance masu laifi ga Allah. Domin al-khati' shine wanda ya ganganta yin abinda ba daidai ba, tunda sun san abinda suke yi ba daidai bane amma suka yi shi. Saboda haka wannan abinda suke ganganci ne sabanin al-muhti, wato wanda yake yayi a bisa kuskure. To duk din Allah yana yafewa da kuskure da gangan din, duk Allah yana yafewa. Allahumma ighfir lana dhunubana khata'ana wa 'amdana wa hazlana wa jiddana wa kullu dhalika indana, cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ka yafe mana zin, Allah ka gafarta min zunubaina, wanda nayi da gangan da wanda nayi bisa kuskure, da wanda nayi da wasa da wanda nayi da gaske. Dan akwai abin da zaka yi wasa kake kawai, baka dauke shi a koman komai ba. To duk wannan Allah yana gafarta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman gafara daga wannan, duk da yake ba shi ne yake ba, dai ya koya ba haka yake ba, dai ya nuna mana a cikin al'umma akwai wanda a cikin al'umma wanda yake kullun haka yake, zai yi laifi da gangan, zai yi laifi bisa kuskure. To yayi bisa kuskure, yayi da gangan ballanta ra bisa kuskure. Wanda yayi da gangan shine min babu aulaye bisa kuskure. To suka ce ka gafarta, ka nema mana gafarar zunubanmu, hakika mun kasance waɗanda suka yi laifi ga Allah da gangan. Qala sawfa astaghfiru, a cikin wannan akwai wato neman addu'ar mutanen kirki, tunda sun san ubansu mutumin kirki ne, gashi kuma ga wannan mukami. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, na san abinda baku sani ba daga Allah. Musamman yayin da aka ga mu'jiza, yayin da kaga mu'jizar da kaga ayar Allah, to ana so mutum yayi addu'a. Saboda haka tunga wannan aya, gashi Allah ya kawo taguwar annabi Yusuf, taguwar annabi Yusuf an dora masa a fuskar ganinsa ya dawo kamar yadda annabi Yusuf din ya faɗa, kuma ubansu ya ce musu na san abin da baku sani ba daga Allah. Kun ga sun ga aya nawa, sun ga mu'jizar annabi Yusuf, sun ga mu'jizar annabi Yaqub cewa ya ji ƙanshin, kuma gashi sun zo din. Bayan sun ga mu'jizar annabi Yaqub, sun ji kuma wannan magana cewa yana sanin abin da baku sani ba daga Allah. To sun ga duk waɗannan ayoyi, saboda haka a lokacin sai ga lokaci da za su nemi gafara Allah, tunda dama al'adar Allah ce, al'adar annabawa ce, yayin da suka ga ayar Allah sai su nemi, sai su yi addu'a a lokacin. Kamar annabi Zakariya ne da ya ga karamar Allah da ya yi ma Maryam binti Imran, yaga abinci a wajenta a lokacin da ba a tsammanin sa yace ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab hunalika da'a zakariya rabba yana ganin wannan ayar sai ya roki Allah yace ah kin tunatar da ni ni ma da nake da tsaddiyar bukata ina neman zuriya Allah ya miki haka sai shi ma yace to Allah ni ma ke mu to ganin wannan sai suka ce to ya baban mu ka nema mana gafara Allah qala sawfa astaghfiru lakum rabbi sai yace to da sannu zan nema muku gafarar ubangiji na innahu huwal ghafurur rahim lalle shi ne yawan gafara ne mai tsananin jin kai a alwayto daga muharib ibn bitar ya dai daga cikin almajiran abdullah ibn mas'ud ya ce annabi yaqub da yace zan da sannu zan nema muku gafara Allah ba a lokacin ya nema musu gafara ba yace zan yi nan gaba yana nufin a lokacin wato lokacin sahur karshen dare lokacin da Allah madaukakin sarki yake kira yana cewa ina mai neman gafara in yafe masa ina mai tambaya in bashi ina mai bukata in biya masa bukatarsa wato yanne yace zai saboda kaunarsa ga ijaba kuma wannan shine wato jin dan uba ga yaya kaji da abinda suke masa su sanya shi cikin dogon bakin ciki shekara 22 yana cikin bakin ciki rabansa da annabi Yusuf shekara 22 kullun cikin kauna yake Allah zai hada su banane badine banane badine ana kirga shekaru har 22 kuma su ne sabbi amma jibi da yake da suka ce ya nema musu gafara Allah ke zan nema muku gafara Allah bari lokacin ijaba yazo tausayin uba da yaya yace lokacin ma da zai nema musu gafara Allah lokacin ijaba shine as-sahar Abdullahi dan Abbas ne yace ya ce musu ne ku bari ranar juma'a garan juma'a yazo garan juma'a amma al-awwal shine mafi shine yafi saboda abinda yazo na shawahid akan wannan cewa lokaci ne mai albarka da Allah madaukakin sarki ya tabbatar cewa yana karban zunubi yana kuma gafarta zunubai kuma ya fadiyar da ayi istighfari a lokacin wal mustaghfirina bil ashab wal musabirina wasajidina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashab Allah ya yabi masu neman gafara Allah a lokacin sahur wato a karshen dare na'am
لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على الأرش وقروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البحر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم
الله يقول فلما دخلوا على يوسف وانا كنت أن نتيك إسر وتو سنزو أنسى جنسى يداو يعني ما متغفر الله sun tattaro ya nasu sun dawo misra wajen annabi yusuf da idan ya ce ku zo ga baki daya da shi da kwansu da kwarkwatarsu duk suka taru suka tafi misra da suka tafi misra suka shiga a wajen annabi yusuf shine Allah ya bamu kissar daga nan tunda alqur'ani ba sai ya kawo muku labari daki yanda ake yi ba abubuwan da suke da izina a ciki ake kawowa Allah ya ce falamma dakhalu ala yusuf to yayin da suka shiga wajen annabi yusuf wato suka shiga cikin wato gidan mulkin sa gidan sarautar sa awa ilaihi abawaihi sai ya tattaro iyayensa zuwa gare shi wato uwarsa da mahaifinsa wato tattarowa ta nuna wato yanzu kuna tare da ni in Allah ya dababa abinda zai raba mu kuma kuna cikin kariya da soyayya da girmamawa shine al-ma'wa abinda yake mutum zai bashi kariya duk wurin da zaka ji an ce mutum an tattara shi an bashi kariya to shine al-ma'wa kamar yadda Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane uku da suka zo suka samu majalisin ilimi ɗaya sai ya shigo cikin majalisin ɗaya ya tsaya a gefe ɗaya kuma ya kau da kai bai zauna ba yace na farko fa'awa ila Allah fa'awahu Allah ilai ya tattara kansa zuwa ga Allah Allah ya bashi kariya ya tattaro shi zuwa gare shi shi ko ɗaya ya ji kunyar Allah Allah shi ma ya ji kunyar sa ɗayan ko ya kau da kai Allah ya kau da kai daga gare shi to Allah ya nuna yace haka annabi Yusuf yayi ya tattaro iyayensa zuwa gare shi awa ilaihi abawaihi wa qala dukhulu misra yace ku shiga garin misra insha Allah da iznin Allah za ku shiga wannan tabarruki ne na annabawa da wannan lafazi duk abinda mutum za a yi daga gaba a ce masa insha Allah dukhulu misra insha Allah aminin in Allah ya yarda kuna masu aminci wato babu abinda zai same ku na tsoro tunda a da sun shigo ana ganin su baki su ba a kowan kowa ba yanzu ko sun zo a matsayin dangin magajin gari dangin hakimin birni hakimin birnin misra wa qala dukhulu misra insha Allah aminin wa rafa'a abawayhi ala al'arsh sai annabi yusuf ya daukata iyayensa suka zauna tare da shi akan gadon sarauta akan karagar sarauta wa kharru lahu sujada kuma suka fadi ga baki ɗayan su suna masu yi masa sujada wato da iyayen da ƴan uwan baki ɗaya wa qala ya abati sai yace ya babana hadha ta'wilu ru'yaya wannan ita ce wannan shine fassarar mafarki na min qablu wanda ne a gabani qad ja'alaha rabbi haqqan Allah ya sanya wannan mafarki nawa mafarki na gaskiya wa qad ahsana bi wallahi haqiqa Allah ya ce ka samu id akhrajani min as-sijn yayin da ya fitar da ni daga cikin kurkuku waja'a bikum min al-badwi yazo da ku daga ƙauye yazo ya kawo ku cikin birni wato yazo da ku daga ƙauye min ba'di an nazara ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati a bayan shaytan ya shiga tsakani na da ƴan uwana da kawo barna kaga irin karinci na annabi Yusuf bai kididdiga irin sharrin abubuwan da ƴan uwansa suka yi masa ba saboda shine halin karimi dan sun tuba sun ce a nema musu gafara Allah saboda haka ba lokaci ne da za kuma a zo a yi musu rarauka ba a soma kwabansu kan cewa bayan su ne suka yi mun kaza suka yi mun kaza suka yi mun kaza ai ta faɗan wato irin ai miyazun abubuwan da suka yi wannan ba a yafe ba kenan bayan ko ya ce la takriba alaikum alyawm ai la ataba alaikum babu rarauka akan ku saboda haka wannan ya nuna karincin annabi Yusuf dama al-karim ibnul karim ibnul karim ibnul karim ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi sai yace bayan shaydan ya shiga tsakanina da ƴan uwana to haka ake so ka dangana sharri ga shaydan kada ka ce dan uwanka yayi maka kaza yayi maka kaza ka ce ka dangana sharri dukkan sharri ka dangana shi zuwa ga shaydan alkhairi a dangana shi ga Allah sharri a dangana shi ga shaydan Allah ta'ala ya ce wal khair manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal khairu fi yadayka wa sharru laysa ilayk ba a dangana sharri ga Allah kuma mutum baya karban sharri ya ce shine yayi ya dangana shi zuwa ga shaydan wama ansanihu illa shaytan to kuma hakikatan abin da ya faru tsakanin annabi yusuf da ƴan uwansa daga cikin shiga tsakani ne na shaytan kamar yadda Allah ta'ala ya ce mana mu rinka faɗan magana kyakkyawa domin shaytan yana shiga tsakanin musulmi da ƴan uwansa inna shaytana yanzabu bainahum inna rabbi latifun lima yasha lalle ubangiji na mai tausasawa ne ga abin da ya so duk abin da Allah ya so yi to Allah mai tausasawa ne daki daki ana tafiya a hankali manufar Allah shi za ta tabbata sai kaga kamar abin ba zai yiwu ba kamar Allah ba zai dawo da annabi Yusuf zuwa ga ba zai hada su da annabi Yaqub ba kamar ba zai yi ba amma Allah haka yake sha'aninsa haka yake da lutfi mai tausasawa ne ga abin da yake da sannu da sannu da sannu da sannu amma shi mutum mu mushkilan mu khuliqal insanu min ajal mutum an halice shi cikin gaggawa so yake sha yanzu magani yanzu yayi addu'a ina ba bayani har yanzu bai san Allah latifun bane ya tuni ya riga ya karba addu'a kamar mun tuna lokacin da muke karanta suratul yunus yanda Allah ya ce ma annabi Musa kad ujibat da'watukuma an karba addu'a amma tsakanin nan da shiga halakar fir'auna shekara nawa kamar yadda masu malaman tafsiri daga cikin tabi'ai suka ce shekara 40 amma Allah ya ce an karba addu'a to amma mu so muke yanzu mu gani shi yasa sai ka ga yayin da yayi addu'ar an bashi addu'ar sunnar an gaya masa ya tsayuwar dare an gaya masa ya istighfari duk abin da ya zo a sunna an yi bai yi ba to shi kenan zai ce a wannan malamin ba shine wayannan malaman ta su bata ci zai je ne malami wanda yake wato abin nan ne zafi eh haka ake ce musu malam gobe da nisa ne zafi mai addu'a mai zafi saboda haka tun yana yin wannan sai ya je wajen malaman tun yana zuwa wajen malaman sunna masu gaya masa Allah da annabi sai ya tafi wajen malaman tsubu wanda za su ci kudinsa kuma su kai shi zuwa ga hawiya Allah ya kiyaye mu innahu huwal alimul hakim lalle ubangiji na shi shine masani wanda yake gwani a cikin aikin sa domin a cikin kissan nan akwai bayanin ilimin Allah kuma akwai bayanin hikimarsa na'am
Rabbi qad a'taytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith wa qawwamta al-samawati wal-ard anta waliyyi fid dunya wal-akhirah تربني مسلما وألحقني بالصالحين
saboda cikawar godiya ga Allah annabi Yusuf ya ga wannan ni'ima da Allah ya yi masa ya tuna irin abubuwan da Allah ya yi masa gashi Allah ya hada shi da ƴan uwansa da iyayensa gashi Allah madaukakin sarki ya bashi matsayi to sai ya zanta da ni'imar Allah wanda yana daga cikin godiya ga Allah yayin da kuma mutum ya zanta da ni'imar Allah ya gode ma Allah to lokacin ne da ya dace ya tawassuli da wannan godiya ta sa ga Allah ya roki abubuwa na alkhairi da za su cika ni'imar Allah a gare shi yace rabbi qad ataytani min al-mulk yace ya ubangiji na hakika ka bani daga cikin mulki kaga bai ce ka bani mulki ba saboda ya san cewa mulki gabaki ɗaya na Allah ne sai ce ka bani daga mulki domin duk abin da aka baka ne mulki dan tsotsano ne aka dan tsakura ka dan aka baka amma sai ga mutum saboda fadin rai sai in yana mulki in yana mulkin gari in yana mulkin kauye ma jagacin yana mulkin kauye gani yake yi a cikin kauyen nan yayin da yake kai komo gani yake duk duniyar karkashin sa take saboda fadin ran mutum to kaga kuma annabawa a sabanin haka suke yayin ma da Allah ya ba su mulkin suna da tawalu suka ce ka ba yace ya ubangiji na hakika ka bani daga cikin mulki wa allamtani min ta'wilil ahadith kuma ka sanar da ni daga ilimin fassarar mafarki wato ya ambaci ni'imomin duniya babu ni'ima kamar wannan Allah ya baka matsayi a duniya wanda yake shine na mulki kuma ya hada maka tare da ilimi to yace Allah kayi mun wannan fatirat samawati wal ard ya mahalicin me kagar halittar samai da kasa domin shine al-fatir wanda ya fara halittar ba tare da yaji ya ga an yi wata irin ta ba yazo yayi kamar da abinda dan adam yake yi kaga duk abinda dan adam yake dan adam ba zai taba zamantowa fatir ba wani abu ne wanda ya gani a wani waje zai zo yayi wani abu ne ka gani ko zane ne ko cartoon ne in za a yi cartoon sai ka ga an dai daga cikin dabba ce da aka gani ai dai ido da kunne da kai da wuya da sauransu sai dai kowanne a irin da nasa saboda abin da aka gani ne Allah ya yi shi ne ake zuwa a ce za a yi koyi da halittar Allah amma Allah shi ne mai yin halitta da ya fare ta ba tare da ya ga wani ya yi ba ya zo ya yi kamar tasa to ya yi ma ya yi tawassuli zuwa ga Allah da wannan sifa tasa domin wannan sifa ce ta yabo ga Allah ka yabi Allah da abin da yake shi ne hakika nasa domin babu wani wanda yake fatirar samawati wal ard in ba shi ba yace fatirar samawati wal ard kai ya kai ne mai kagar halittar samai da kasa anta waliyyi fid dunya wal akhirah kai ne mataimaki na majibinci na a duniya da lahira tawaffani muslima ka dauki raina ka kashe ni ina musulmi wa alhiqni bis salihin ka sadar da ni da mutanen kirki to bayan Allah ya cika maka ni'ima me kuma kake nema sai ka samu kyakkyawan karshe ka cika kana musulmi wanda ya nuna kan cewa dukkan annabawa akan abin akan addinin musulunci suke dukkan annabawa musulmi ne kuma dama ita ce wasiyar kakanninsa wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub ya bani inna allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun wasiyar ce ta iyayensa da kakanninsa da ita ya roki Allah kuma yace wa alhiqni bis salihin bayan ka kashe ni ina musulmi ka sadar da ni da mutanen kirki wato ka sanya ni a aljanna tare da annabawa shine ka hada ni da wannan matsayi ka bani wannan matsayin domin shi kansa wani matsayi ne a aljanna kamar wannan sahabin da yake yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam hidima in ya tashi qiyamul layl wataran ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ruwan alwala da aswakinsa sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace masa tambaye ni abin da kake so yace murafaqataka fil janna na makwabcaka na zamanto na samu makwabtaka da kai a cikin aljanna ki babu wani abu sai wannan yace shine kada ya rasulullah ki to fa inni ala nafsika bi kafarati sujud ka taimaka mun akan kanka da yawan sujada kaga abin da yake nema kenan wannan shine shaykin sahabbai saboda kamar Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu ranar da ake yakin Siffin wanda a wannan yakin ne aka yi shahada aka kashe shi da aka tunatar da shi hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace waiha Ammar taqtuluhu al-fi'atu al-baghiya yana tuna wannan hadisin yayi wanka yana murna yana cewa gadan nalqa al-ahibba Muhammadan wa hizba afwan al-yawm da mutanen Yaman ne suke cewa gadan mutanen Yaman ne da suka taho za su shigo Madina mutanen kabila Abu Musa al-Ash'ari suke waka suna cewa gadan nalqa al-ahibba Muhammadan wa hizba gobe za mu hadu da masoyan mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam da rinjinarsa shi ko amma cewa yake al-yawma alqa al-ahibba Muhammadan wa hizba a yau din nan zan hadu da masoyana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kungiyarsa da wato da rinjinarsa yana kwadayin haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Usman yayi mafarki da shi a ran da za a kashe shi da daddare yana a ran da za a kashe shi a ranar yayi yana azumi yayi mafarki da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace tufiru indana za ka bude baki a wajen mu saboda haka sayyidina Usman yace kada wanda ma yake zai kare shi wai a tsirar da shi shi zai tafi haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam me zai saurara to shine addu'ar wannan kun ga haka sunnar mutanen kirki tace wa alhiqna bis salihin ka sadar da mu da mutane nagari na'am
zalika min anba'il ghaib nuhihi ilayk وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين
تولى شيء خاتم القصة bayan duk an kawo mana kissar to wannan shine kulasar abin da kissar ta kunsa da wa'azin da Allah zai yi mana bayan ya bamu wannan labari Allah yake zalika min anba'il ghaib waccan kissa da muka gaya maka ya rasulullah tana daga cikin labarukan ilmin gaibi ilmin da ya faku wato wanda baka sani ba mutane ma basu sani ba yuhihi ilai muna wahayin ka zuwa gare ka wato ba kirkiro shi kake ba ba wanne yake sanar da kai ba wahayi ne da Allah yake shi ne yake yi kun ga a wannan mukamin sai Allah ya ce nuhihi mu muke maka wahayinsa dan a tabbatar cewa ba ma mala'ika Jibril bane ya gaya ba ma ana maganar wasitar bane shi Allah da yayi domin wannan ba za ta dace ta zamanto maganar mala'ika Jibril ba maganar Allah ce shi ne yake yin wahayin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wama kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun baka tare da su ya rasulullah yayin da suka hada al'amarinsu suna kullace kullacen makircin su yayin da suka hada al'amarinsu suna kullace kullan su baka nan amma gashi muka gaya maka ga abin da suka yi ba ma wai in ma da kana da rai lokacin da suka yi su kadai ne saboda haka wani mai bada labari ai da sai ba da labarin ba tunda ba su ne suka fada ba ko ba haka ba sun koye kansu suka yi wannan daga su sai su saboda haka in ba su ne suka faɗa ba wani ba zai sani ba to amma Allah da yake duk abin da ake yi akan idansa ake yi shine ya sani kuma shine yake gaya maka labarin shi yasa yake tunatar da Annabi sallallahu alaihi wasallam domin sauran mutane su izina abu ne wanda yake baya nan lokacin da ake amma Allah ya bashi labarin ga irin abubuwan da ake yi wanda babu wanda zai san wannan illa wanda yake masani da dukkan al'amura wama aktharun nasi walau harasta bi mu'minin mafiya yawan mutane ba masu imani bane ya rasulullah ko da ka yi kwaɗayi su yi imani komai kwaɗayinka a kan su yi imani mafiya yawan mutane ba masu imani ba ne wannan hakika ce da Allah yake sanar da manzansa sallallahu alaihi wasallam dan yin rahama a gare shi kada ya wahal da kansa kan natija musulmi baya tunani akan natija a wajen Allah take, yana tunani ne akan bin umarni, kai naka bin umarni ne, amma natija tana wajen Allah, yadda za ta kasance a wajen ka take sai ka kyale ta gare shi. Shine Allah yake gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan natijar a wajen ka take, kuma Allah ya san wannan natijar ba abin da zai canza ta. Shine mafi yawan mutane ba za su yi imani ba, duk kwadayinka akan su yi imani, mafi yawan mutane ba za su yi imani ba. Amma sanin wannan ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya ce, to shikenan, to me amfanin a gaya mutane, me amfanin a yi wa'azi, me amfanin a isar da saƙo? A'a, umarnin Allah ne, domin natija a wajen Allah take, baka san yadda natijar za ta zo ba. Amma Allah ya gaya masa wannan dan ya san wannan hakika ta ilimin Allah, ya san wannan hakika ta dokar Allah, ta ka'idar Allah. Wa ma tas'aluhum alayhi min ajr, kuma kai ba tambayar su wani lada kake yi ba. In huwa illa dhikrun lil alamin, shi alqur'ani ba komai bane face wa'azi ga talikai baki daya, ga dukkan talikai, mutane da aljanu duk ga baki daya, hadda mala'iku, domin su ne al'alami. Akwai duniyar mala'iku, akwai duniyar mutane, akwai duniyar dabbobi, akwai duniyar aljanu, dukkaninsu alqur'ani wa'azi ne gare su. Tunda Allah ta'ala ya ce in aka saukar da shi akan dutse dan wato fafa abin nan a tarwatsewa ne, saboda haka alqur'ani nauyinsa da kuma ambaton da ke cikin sa ga dukkan talibai ne. Wannan ya nuna cewar wato abin da zai sanya a gaskata Annabi sallallahu alaihi wasallam a bayyane yake, tunda ba wata maslaha ta sa yake nema ba, baya roƙon su wani lada, ballantana a ce za su zo su ne masa gori cewa ai gashi nan kai kane yin imanin, to mun yi imanin don mu yawaita maka jama'a, mu yawaita maka mabiya, to ba ma wannan ma yake nema daga wajensu ba. Wato da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwaɗayin mutane su imani, kowa da kowa ya yi imani, har Allah yake haƙurtar da shi cewa mafiya yawansu ba za su yi imani ba, ba wai dan yana so ya tara jama'a bane, a'a, dan yana son kowa ya tsira daga wutar jahannama ne, dan rahama ne, saboda gani yake mutum ɗaya idan bai yi imani ba ya halaka, to ya rasa wani wanda yake zai samu tsira, wanda yake da damar ya samu tsira ta hanyar tuba a hannunsa sallallahu alaihi wasallam. Na'am.
فَعَيْنٌ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَهُمُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَعَيْنُوا أَنْ تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بردة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الله يقول وكأي من آية في السماوات والأرض آيوي ديوة أشكين سميد قصة يمرون عليها سنة وشوا دوة أنهم آيوين وهم أنها مقرضون ألها أما سوء ما سوء جريواني دوة أنهم آيوين وتو آيوين نواني قاسونا تلي أسمي دشكين قصة mutane suna wucewa da su amma suna bujirewa daga gare su. Sai ka ga wani lokaci kamar kuskar da nake ba ku ta wani ɗan uwa da suka ɗauki fara tun daga Kano suke tafiya da ita, bayan fitar su za su tafi Jos, sai da suka dangana da Jos faran nan ba ta faɗi ba, sai da suka je sun fito daga mota suka matsa waifa ɗin, waifa ta motsa fara ta faɗi tana faduwa sai a bakin kadan gare, kaga aya ce Allah ya nuna musu. Amma mafi yawan mutane suna bujirwa, su suna gani sai suka tuna wa mamin dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha. To irin waɗannan ayoyi da yawa Allah yana nuna ma mutane, amma mafi yawan mutane an ha mu'ridu, masu bujirewa ne daga gare ta. Wa ma yu'minu aktharuhum billah, mafi yawan su ba sa imani da Allah, illa wa hum mushrikun, face suna shirka da Allah. Mafi yawan mutane tauhidi yana musu wahala, sun yi ko da musulmin ne sai kaga sun yi wata ɗan wato ɗan ɗaɗɗaurin gudun shirka-shirka tare da su. Shi yasa ibn Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa akan wato akan shu'umci at-tatayyu, mutum ya ga wata alama yake cewa wa ma minna illa, wato yayi wannan tatayyur, an ga abubuwa na canfawa sai ga yana tasiri a cikin mutum. Shi yasa za ka ga mutane sun kasa barin ilimin taurari, in za su yi wani abu sai sun je an buga musu, sai sun je an buga musu ƙasan nan, sai sun je an ba su sa'a. To duk wannan yana daga cikin gurbin shirka-shirka. Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, tsantsar tauhidi din nan kaɗan ne mafiya yawan mutane, illa wa hum mushrikun. Ga ayar ayoyi masu nuna tauhidin, ga alkur'anin, ga darasin, duk ana bayanin kitabun tauhid din an yi, amma duk da haka sai ka ga illa wa hum mushrikun. Shi yasa lallai shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana cikin addu'o'in da zamu rinka yi dare da rana neman tsarin Allah daga wannan shirkar wadda take boyayya. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Allah, ina neman tsari da kai da mai shirka da abin da yake na san shi, kuma ina neman gafararka daga abin da ban sani ba saboda wannan gurgubin shirka. Afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min adhabillah, to shin sun aminta ne wata musiba daga cikin azabar Allah ta zo musu? Aw ta'tiyahum sa'a, ko kuma sa'ar alkiyama, tashin alkiyama ya zo musu baghtatan alhali baraɗu, ba sa tsammani, wa hum la yash'urun alhali su ba sa tsammanin cewa lokacin ya zo musu, domin ita sa'a Allah ya ce la ta'tikum illa baghta, ba za ta taɓa zuwa muku ba sai baraɗu, ba a taɓa tsammaninsa. Wani ya ɗauki abinci zai sa, wani yana juya riga ana ciniki, a lokacin sa'ar kiyama za ta zo ana cikin shagali, waɗansu suna kulob, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, a lokacin sa'ar kiyama za ta zo musu. La ta'tikum illa baghta, to shi ne Allah yake cewa rashin imanin nan nasu sun aminta ne wata musiba daga azabar Allah, ita ce al-ghashiya. Al-ghashiya abin wato mai lulluɓewa, to wannan haka ɗabi'ar musiba take. Ku duba irin yadda mutane musibu da suke zuwa, irin na Haiti din nan, irin na tsunami da aka yi, yadda za ka ga mutane ta zo musu, za ka fahimci meye ma'anar al-ghashiya, mai lulluɓewa. Mutum ba gida, ba masau, ba wajen fakewa, ba mai taimako, ba mai tsira, taimakon ma babu wanda, babu yanda zai iya zuwa in ma an samu mai taimakon. To sai akwai mutane haka, yayin da azabar Allah ta zo musu, gashi ana so a taimaka, amma mai taimakon ma ba zai iya zuwa ba, ba zai iya zuwa wajen ba. Kamar yanda aka samu a cikin Nepal din nan kwanaki, yanda aka rinka samun gefen Mount Everest din nan yana yankowa, yana lullufe mutane, waɗansu ya yanke an bar su a can, su ba a sama ba, su ba a ƙasa ba, su ba su sama ba, su ba su gangaro ba, babu kuma yanda taimako zai kai zuwa gare su. To mutane sun abinta ne irin wannan musibar ta azabar Allah ta zo musu, alhali ba su imani ba, ko kuma ma suna zaune cikin imonsu gabaki ɗayar wadda ta fi ɗaci ta furkewa, ita ce sa'ar alkiyama ta zo musu, wa hum la yash'urun alhali ba sa wato a tsammani. To sai Allah ya ce qul hadhihi sabili, ka ce ya rasulullah wannan ita ce hanyarka, ad'u ila Allah, kira nake zuwa ga Allah, ala basiratin ana wa man tabi'ani, akan hujja nake dani da duk wanda ya bi ni, duk wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kira, wannan shi hanyarsa, kira zuwa ga Allah, ba sai ka zama malami ba, kira zuwa ga Allah ga duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ballighu anni walau aya, ku isar zuwa ga, ku isar mu, ku isar da sakona ko da aya ɗaya ne. Ba sai ka karanta tafsiri baki ɗaya ba, ba sai ka karanta Bukhari da Muslim baki ɗaya ba, za ka zama malam sannan ka ce za ka isar. Abinda ka je ka ji a cikin darasi, ka koma ka tare mutanen gidanka ka isar musu, ka tare ƙarnanka da 'yan uwanka da 'ya'yanka da matanka ka isar musu. In ba za ka iya ba, ka nemi kaset na bayanin waɗanda suke da ilimin, ka ba su ji. Isarwa ne wannan, ita ce hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka waɗanda suka ƙi imani su je su saƙin imaninsu, shi dai wannan shi hanyarsa, ba zai daina wa'azi ba, ba zai daina kira zuwa ga Allah ba. Kuma ku kula cewa akai addu'u ila Allah, ina kira zuwa ga Allah, ba kira yake zuwa ga kansa ba, ba kira yake zuwa ga kabilarsa ba, ba kira yake zuwa ga jama'arsa ba, ba kira yake zuwa ga jinsinsa ba, kira yake zuwa ga Allah. Duk wanda yayi wannan shine wanda Allah zai taimaka. Wanda ya kira zuwa ga kansa, ko zuwa ga kungiyarsa, ko zuwa ga jinsinsa, ko zuwa ga kasarsa, ko zuwa ga wata maslaharsa, sai Allah ya kaile shi da kansa. Shi yasa aka ce addu'u ila Allah, ina kira zuwa ga Allah. Wa subhanallah, kuma tsarki ya tabbata ga Allah, wato ina kuma tsarkake Allah. Wa ma ana minal mushrikin, kuma ni bana cikin mushrikai. Wato yayin da nake kira zuwa ga Allah, to kuma ina kan tauhidi, ina tsarkake Allah, kuma bana tafarkin masu shirka, ina barranta daga masu shirka. Wato hanyar kira zuwa ga Allah hanya ce ta tauhidi da barranta daga shirka da Allah jalla wa'ala. Na'am.
Ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد أُذِنَ جاءهم نصرنا فنجي من يشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يبتغى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
Allah madaukakin sarki yace wa ma arsalna min qablika bamu aiko gabaninka ba ya rasulullah illa rijalan fashi mazaji nuhi ilaihim min ahli alqura da muke wahayi zuwa gare su mazajen nan daga cikin mazuwa alqaryatu wato ba daga ƴan ƙauye ba mutanen da suke a cikin birane wannan ita ce sunnar Allah dangane da annabawa Allah yana aiko mutane ba mala'iku ba ba aljanu ba kamar yanda wato a masu kareta annabawa suke cewa me yasa ba aiko mala'iku ba me yasa ba aiko irin nau'i kaza na manzanni ba Allah yace mutane ne wato kamar mutane ne daga cikin bani adam shi yasa waɗansu suke cewa wannan babu makuni akan rijalan dinnan da za a ce wato Allah bai aiko wannan ba shine dalilin cewa Allah bai aiko mace ba kamar yadda waɗansu suke faɗa domin sun ce ma'ana ai mutane ba aljanu ba da aka ce rijalan maza ana nufin daga cikin jinsin bani adam kauli na biyu kuma mutane shine mutane malamai sun kafa hujja da wannan akan cewar sunnar Allah shine annabawa maza ne ba mata ba dalili faɗin Allah a wannan ayar cewa ba Allah bai aiko wani bafashe mazaje daga cikin mutanen alkaryatu wanda yake wannan kuma shine sahihi babu mace a cikin annabawa dukkaninsu maza ne kuma annabawan da Allah madaukakin sarki ya aiko ma mutane a bayan ƙasa a mutane ne amma annabawa daga cikin mala'iku wanda Allah ta'ala yake cewa الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله ينا زابن منزني دا جشكم ملائكو دا جكما دا جشكم متاني وانن منزنن الله اشكم ملائكو سوني وانن دا الله يكي ايكوما النباواسو با متاني اكي ايكوما با النباوا اكي ايكوما منزني شيني ملائكة جبريل دي يكي زوا دا ساقوان الله دا كما كمان ملائكا دوسي da yazo mala'ika jibril yace bai taba zuwa kasa ba gashi yazo da umarni daga Allah annabi ya bashi umarni annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi umarnin da yake so shi kuma ya aiwatar to wayannan manzannin Allah ne haka zalika yana daga cikin manzannin Allah mala'iku da suke zuwa zartar da umarnin Allah to masu daukar rai tawaffatu rusuluna wa hum la yufarriqu Allah ya kira su ar-rusul manzanni saboda haka waɗannan manzanni ne na Allah na zartar da umarnin Allah amma manzannin da ake magana a nan manzanni da Allah ya aiko su zuwa ga bani Adam to su kam bani Adam ne mutane ne min ahlil qura daga cikin mutanen birni mutanen alƙaryatu ba daga mutanen ƙauye ba saboda ƙauyuka masu bi ne ga birni abinda duk ake a birni shi ake a ƙauye idan birni ya bi to ƙauyawa ma duk za su to shi yasa sai hikimar Allah ta gudana cewar Allah yana aiko annabawa daga cikin birane afalam yasiru fil ard to dan me ba za su yi tafiya a bayan ƙasa a cikin ƙasa ba fa yanzuru kayfa kana aqibatul ladina min qablihim su duba su ga yaya ƙarshen waɗanda suka gabace su yake kun ga wannan ya nuna cewa tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tafiya a bayan ƙasa wato tafiye-tafiyen da mutane suke yi za su ga wato guragun waɗanda suka ƙaryata manzanni ga sunan kamar yadda suke yi in sun zo za su tafi ta Madainu Salih za su wuce ta a wato a Dead Sea su ga inda aka halakar da mutanen annabi Lut za su wuce ta rijiyar annabi Shu'aib ta garin Madiyana suna jin labarin abin da ya faru ga Saba da kuma mutanen Adawa duk waɗannan tafiya a bayan ƙasa zai ba wa mutum wannan ilimi domin zai ga waɗanda suka ƙaryata manzanni ga yanda Allah maɗaukakin sarki ya yi da su waladarul akhirati khairun lilladina taqaw wallahi gidan lahira shine yafi alkhairi ga waɗanda suka ji tsoron Allah afala ta'qulun dan me ba ku kauna dan me ba ku hankalta da duniya ita ce tafi da waɗannan waɗanda suka gina duniyar da ba su rabu da ita ba mutum ya gama gina duniya ya shirya jin daɗin sa sannan ya rabu da shi ba zai rabu da shi akan sansa ba saboda haka ɗaya daga cikin abin da mutum zai gane daga yadda Allah ya halakar da mutane daga yadda Allah ya halakar da al'ummomi da suka ƙaryata manzannin Allah a da ya nuna kan cewa lahira ita ce tafi domin da duniya ce tafi da waɗannan ba su batta ba amma tiyar sun tafi lahira saboda haka me ya kamata mutum ya yi fiye da ya shirya ma kansa lahira shine Allah ya ce afala ta'qilun to dan me ba ku hankalta ku gane haka hatta idza sa'at ar-rusul har yayin da annabawa suka ga wato nasara ta yi jinkirin zuwa wa bannu annahum qad kudibu suka zaci cewar wato sa'a nasarar kamar ba za ta zo ba saboda wani abu da suka aikata na rashin cika umarnin Allah saboda tsoron Allah jalla wa ala tunda Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawarin nasara a gare su idan sun kiyaye nasa alkawarin to suna jin tsoron cewar la'alla wani daga cikin mabiya bai cika alkawarin Allah yanda ya daidaita ba saboda haka nasarar Allah maɗaukakin sarki ya rike ta tunda al'amarin shi Allah fa'alun lima yurid ne duk da yake shi ne taimakon su ne amma Allah maɗaukakin sarki zai iya jarrabar mutane yanda ya so daga abin da kuma suka aikata yanzu ba suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya yi alkawarin zai ba su nasara amma da suka saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya faru sai Allah ya bai ba su nasara ba har suka ce anna haga sai ake wannan al'amari zai faru ga mu mu'minai masu taimakon Allah da manzon sa ga mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a ci nasara akan mu anna haga sai haka zai faru Allah ya kulhu min indi anfusikum ai ku ne to saboda wannan shine abin da manzanni suka ji tsoro ba wai manzanni sun yanke kauna bane daga nasarar Allah hasha wa kalla domin zahirin wannan wadan za su istai asar rusul suka yanke kauna al ya'as daban da istias wato shi fassara da ibnu abbas da yake wannan ayar shine wato sun yi istibqa'i wato sun ga jinkirin saukan nasarar Allah har suka yi tsammanin cewar wato al'amarin nasarar ba zai zo ba Aisha tana cewa wa zannu annahum qad kudibu ba haka take cewar kuma tana cewa qira'a ba kudibu bane bal kudibu suka tsammaci cewar wato mutanen su sun ƙaryata su cewa babu sauran wani wanda zai imani wato suka kai lokacin da suke tsammanin al'amari ya zo ƙarshensa ja'ahum nasruna sai nasaran mu ta zo musu fa nujiya man nasha sai muka tsayar da wanda muka so wala yuraddu ba'suna anil qaumil mujrimin kuma ba a kawar da azaban mu daga mutane waɗanda suke kafirai masu yi ma Allah laifi da kafirci wato wannan sunnar Allah ce cewar Allah yana jarrabar manzanni da mu'minai har sai sun kai lokacin da tsananin zai yi tsanani har su rinka ganin har su ce mata nasarullah yaushe nasarar nan za ta zo ne ta Allah yaushe nasarar Allah za ta zo saboda tsananin ya kai tsanani to a lokacin nan sai nasarar Allah ta zo to wanda yake nuna cewar sunnar Allah ce cewa yana jarraba mu yana jarraba bayinsa domin ya ga hakurinsu domin Allah madaukakin sarki yayi alfahari da bayinsa ku duba waɗannan bayin nawa sun shiga cikin halin kaza sun shiga cikin halin kaza amma suka yi hakuri wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wallahi dama muku jarabawa hasse mun san masu jihadi a cikin ku da masu hakuri masu jimiri masu juriya to shine Allah ya tuciya da su wajen mala'iku ya ce su ne waɗanda na jarabce su da kaza suka yi hakuri na jarabce su da kaza suka yi hakuri to wannan Allah shine abinda Allah madaukakin sarki ya sanya ita ce sunnar sa kuma babu mai canza sunnar Allah to sannan sai Allah ya tsirar da wanda ya tsirar da wanda ya so su ne manzanninsa da kuma mu'minai to in Allah ya tsirar da su azabar ta kuwa babu mai iya kawar da ita daga kafirai za ta sauka a kansu laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab Allah ya ce wallahi haqiqa akwai izina akwai abun lura a cikin kissoshinsu ga ma'abuta hankula wato ma'abuta hankula su ne masu tunani ana sanya su a matsayin kishoyin wato ma'abuta shahawa dan ashabu shahawat wanda yake hannunsu a duniya burinsu a duniya shine holewa da morewa da jin daɗin duniya kullum magana su kenan irin wannan mota irin wannan mata irin wannan gida irin wannan kaza ga tsananin talauci ko jarabawa ya kasace ba aiki sai yawo yake amma sai burin duniya da burin sha'awa kamar karuna to wannan ita ce illar mu samari ya kamata ku zaman to ulul albab ba ulul shahawat ba ma'abuta tunani ku rinka tunanin lahira ku rinka tunanin abubuwa na daukaka ba ya zaman to tunanin ku ba kullun karkashin jin dadin wannan duniya menene a cikin duniyar ka gama tara duniyar da jin daɗinta sannan Allah ya ɗauke ranka ko ba mu ganin samari suna mutuwa amma ya zama tokan cewa kullum tunaninmu ba ma taɓa tunanin wani abu babba shi yasa za ka ga samari ba sa tunanin yadda za a gyara al'umma ba sa tunanin ɓacin al'umma da gurɓatar al'umma ba sa wannan tunanin ba sa tunanin abin da za su ƙaddamar ma al'umma ka duba yanzu manya-manyan likitoci suna kawo kukan irin ƙananan likitocin da ake da su a shekarar nan kusan adadin kwanakin da aka yi ana yajin aiki shine daidai adadin da aka yi ana aiki daga likitoci kuma ji akan meye akan jin daɗin duniya abinda ake ba su bai ishe su ba suna ganin wannan yana samun kaza wannan yana samun kaza ba sa tunanin me za su yi na sadaukar da kai saboda haka sanya al'umma cikin halin ƙaƙanika yi wannan rahamar da ya kamata masu wannan sana'a ya zama to suna da ita sun manta da ita saboda sun ban lumbi a can sun ban tunanin hankali a can sha'awa ta rufe musu ido to izina da lura tana tabbata ne ga ulul albab ma'abuta tunani ma'abuta kwakwalwa mai haske masu tunanin abin da yake sama wanda wato in suna tunanin aljanna suka ji jin daɗin aljanna yayin da suka ji kuma a cikin aljanna akwai tasbihi sai daɗin su da ƙara ƙaruwa saboda sun san ba wai jin daɗin shi ne kaɗai ba tasbihi jin cewar kana yin abin da za ka yi ba Allah Allah ya yarda da kai abu ne wanda yake zuciya take so zuciyar mutum yaushe za ta san wannan sai Allah ya haskaka tunaninsa amma yayin da kullum mutum ya tsaya akan ash-shahawa to wannan zai sanya yayi makansa hijabi daga abubuwa masu ɗaukaka a cikin wanda Allah ya sanya a cikin ɗan adam Allah ya sanya sirri a cikin zuciyar ɗan adam ba kaɗan ba abin da yake sanya shi baya samun waɗannan potentialities ɗin nasa su fito saboda ash-shahawat sun zo sun rufe masa ido kullum tunaninsa jin daɗin duniya kullum tunaninsa karkashin duniya sai su masa hijabi daga irin waɗannan manya-manyan ma'anoni to kaga Allah ta'ala ya ce izina da ake samu a cikin issoshin nan akwai ta amma gawa li ulil alba sannan Allah ya ce ma kana hadithan yuftar ba zance ne wanda ake kirkirar sa ba wannan kissa da aka kawo ba zance ne ba tatsuniyar gida da koki bane ba tatsuniya bace shine al wato al hadith wato zancen da ake kirkirar sa walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi sai dai gaskatawar abin da ya gabace shi tunda abin yana cikin sauran littafai na annabawa wa tafsila kulli shay da kuma rarrabewar komai da komai na hukuncin Allah wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun da kuma shiriya da rahama ga mutane masu imani alqur'ani shiriya ne alqur'ani jin kai ne amma ga mutane masu imani Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin su to da wannan muka zo karshen su tafsirin surati yusuf Allah mu godiya ta tabbata ga Allah da muka samu muka sauke karatun mu a azumin wannan shekara Allah madaukakin sarki ya karbi wannan ibada ta mu kuma Allah ya sanya mu a cikin waɗanda Allah ya haska zukatan su da alqur'ani kamar yadda muka saba akwai ƴan bayanai waɗanda za a yi insha Allah bayan da muka saba yi a lokacin sauke tafsirin wanda na farko shine godiya ga Allah jalla wa ala da ya bamu wato lafiya har muka ga tafsirin wannan shekara akwai mutanen da muka yi tafsirin nan da su bara akwai alƙali Aminu akwai barista akwai director shi ma Aminu ko yaushe a nan gefen suke zama a wannan masallaci cikin watan Rajab su ma Allah madaukakin sarki ya dauki ransu ba su ga wannan tafsiri tare da mu ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta musu da duk sauran ƴan uwanmu da suka mutu a wannan shekara da kuma cikin wannan watan ma na azumi Allah ya haska kabarinsu Allah ya sa aljanna makomarsu mu ko muna godiya ga Allah da ya ni'imta mu har ya sa muka ga wani Ramadan din Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fa alkhairi a cikin ku shine wanda Allah ya bashi tsawon rai kuma ayyukansa suka zamanto nagari Allah ya sanya mu cikin su muna godiya kuma ga wato ƴan uwa musulmi waɗanda suka taimaka wajen tabbatar wannan majlisi tun daga bawan Allah da wato ya bayar da wannan filin kusan kyauta domin a gina wannan masallacin Alhaji Yusuf Abdullahi Santiya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ɗaukaka darajarsa Allah ya bashi kyakkyawan ƙarshe da kuma shi Sheikh al wannan Brigadier wato Al-Balla wanda shine ya gina wannan masallaci da shi da ƴaƴansa domin ya zamanto wakafi a gare su kuma har Allah madaukakin sarki ya sa ake ta abubuwan ayyukan alkhairi a cikin sa Allah ya kai musu ladan Allah ya saka musu da alkhairi sai kuma waɗanda suka duk shekara suke bada gudunmawa domin tsayuwar abubuwan da ake a wannan masallaci da wannan cibiya ta Al-Qur'an kuma Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi akwai bawan Allah wanda ba zai so a faɗi sunansa ba wanda ya bada gudunmawar a yi daɗe na interlock a wannan masallaci da ya ɓanɓantare aka samu aka yi duk da yake ba a gama shi ba a cikin azumin Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya masa aljanna akwai bayan Allah da suka bada gudunmawa a cikin wannan wata da dukiyoyinsu kan a gudanar da ayyukan da suke tafiya a cikin wannan masallaci su ma ba za su so a faɗi sunansu ba Allah madaukakin sarki ya karɓi ayyukansu Allah ya musu kyakkyawan sakayya da aljanna da kuma waɗanda suka ba da gudunmawar yin abincin buɗe baki a wannan masallaci da a sauran masallatai da suke ƙarƙashin kulawar wannan cibiya su ma Allah madaukakin sarki ya ba su ladan wanda suka yi iftaru sa'imi sai kuma ƴan uwan mu jami'ai waɗanda suke kula da wannan cibiya ta Al-Qur'an da tsara al'amura da su da kuma waɗanda suke gudanar da harkar sintirin tsaro in hizba da masu shara ta masallaci da masu wanke banɗakuna domin waɗanda suke kai komo wajen buƙatar wannan waje domin su mai da hankalin su kan yin ibada duk su ma Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya kai musu ladan a wajensa ya sanya musu sakamako na aljanna da kuma jama'a da suke ta halarta wannan majalisi dare da rana a domin samun albarkar da ke ciki wanda kai koman su a wannan majalisi sai da alama ce daga cikin alamomin addini domin karfafa mu juna ne a cikin aikin tsoron Allah da aikin nagarta wanda da shi ne Allah madaukakin sarki yake kafa addini a garuruwa kuma wannan shine alamar alkhairin wannan gari namu da kan cewar irin waɗannan majalisai na zikiri irin waɗannan majalisai na alkhairi wanda hasken alqur'ani da sunna yake yaduwa daga cikin su ya zamanto sun yawaita a wannan gari shine yake ba mu wannan gari alkhairin sa yake bashi tsarin sa yake bashi kuma ci gaban sa da kariyar sa daga Allah jalla wa ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara irin wannan falala gare mu a wannan gari namu Allah ya ƙara tsarin sa ga wannan gari namu a kamar yadda kuma duk shekara ake yi a abubuwa na taimaka ma mabukata musamman ƴan uwanmu da suke gidan yari wannan shekarar ma ku masu halartar wannan makaranta Allah ya muku sakayya da alkhairi kun tattara abubuwan taimako na kuɗi da kayan abinci da kayan sawa an kai ma waɗannan ƴan uwa namu da suke gidan yari an kuma sayi abubuwan da suke bukata an kai musu a wanda na alƙali yake shugaban kwamiti na alƙali mudaffir shugaban kwamiti din shine alƙali mudaffir yana da uzuri bai samu zuwa ba wanda in so da ya zo ya yi bayanin abubuwan da aka yi wanda daga ciki har da waɗanda yawa to gashi nan zai zo zai yi bayani insha Allah akan irin abubuwan da aka yi da kuma waɗanda aka daga cikin abubuwan da aka yi akwai fansa da aka yi na waɗanda suke da basu suka daidai gwargwado za a yi duk da yake sawun giwa ya kaka na raƙumi sarkin Kano Allah ya ƙara masa imani da lafiya ya je ya fanshi mutane da wajen naira miliyan 6.5 daga ciki akwai wani bawan Allah da yake da haƙƙi a kansa wanda ya rasa yanda zai yi na wajen rabin miliyan wanda biyan da ya daga cikin wannan aka biya masa aka mayar da shi ya je ya taru da iyalinsa muna roƙon Allah madaukakin sarki kamar yadda ya faranta ma waɗannan ya yaye musu baƙin ciki shi ma Allah ya faranta masa duniya da lahira Allah ya yaye musu baƙin ciki mu ma ƴan uwa waɗanda suka yi daidai gudunmawarsu suka yaye ma waɗanda aka yaye musu baƙin ciki mu ma Allah madaukakin sarki dukkaninsu ya yaye musu baƙin cikinsu na duniya da na lahira ya faranta mana gabaki ɗaya a duniya da lahira.
Akwai kuɗin da aka samu a masallaci akwai kuɗin da mutane suka bayar kuma hannu da hannu to na masallaci malam ya faɗi waɗansu an ce akwai kaza to akwai wani bawa Allah da ya kawo naira 120 akwai wata bawa Allah da ta ba da naira 30,000 akwai wata bawa Allah da ta ba da naira 5,000 akwai wani bawa Allah da ya ba mu naira 50,000 to jumlar kuɗin dai a taƙaice ya kama naira 500,000 da fice ga wani abu haka saboda abu guda za a yi an sayi kayayyaki kamar haka kayan buƙatar su mutanen da suke kurkuku an sayi takalma su nufa guda 300 an sayi man shafawa guda 300 an sayi sabulun wanka 300 sabulun wanki 300 man goji haƙori 300 burushi 300 wannan na bukata ke sai na danke kai abinci mun sai buhun gero daya wani ya ba mu sadaka mun sai buhun dabino daya wani ya ba mu ladi mun sai suga buhu uku magi katan biyu kowanne da kudin sa abin da yasa saboda lokacin ya kure za mu buga a buge ali e duwan da yake zai ga kamar yadda muka yi na shekara da ta wuce mun je kuma gidan kurkuku mun yi fikiri ne in mutane a kalla mutum 17 masu criminal case wanda aka biya musu kudi a jimlace naira 165 masu civil kuma mun biya musu naira 185 sannan kuma mun taho da duk waɗanda muka sallama din saboda wasu ba su da abin da zai kai su gida kuma saboda shi ne kamar ta farkowa abin da kai domin ka kaga an yi din dan haka suna nan a waje ban mutu ne a so su shigo a nuna su ya zama da wa kar in zama kamar an haka to amma dai duk wanda yake da bukatar haka suna nan a waje ga sunayen su zan karanta a buku akwai Umar Adamu wanda ba zan faɗi laifin sa ba commissioner of police ne karanta a kotun Jigawa aka kare shi tsawon wata 6 ko biyan tare 10,000 da kuma wani compensation na 4,000 akwai Ibrahim Abdullahi commissioner of police ne ya umarni da ai karanta a kotun ɗan saba aka shari'a a kotun ɗan saba an daure shi wata 3 ko biyan tare 5,000 an biya masa akwai Haruna Hamza wanda aka kare shi har aka matsala man robar yana nan ma ba robar kuma yayi ba wallahi aka yanke mai shekara 6 a gidan kurkuku sai da ne har kotun ma aka tabbatar ba robar bane ɗan sanda ne ko kawo FIR din kuma alƙali bai yi bincike ba sai kotu sai dubba da dubba kawai ta rike shi ya shekara 3 a kan ai shekara 6 a kan ana neman naira 25,000 wannan majalisi ya biya masa akwai Isa Abdullahi shi ma kotun unguwa uku sai ta kare shi wata 6 ko biyan tare 6,000 an biya masa akwai Anas Isa shi ma muna tare da shi ainihin wato commissioner of police ne ya karanta a kotun sabon gari wata 4 ko tare 10,000 shi ma an biya masa akwai Isiyasu ɗan Afade shi ma commissioner of police ne ya karanta a kotun Jigawa wata 7 ko 10,000 an biya masa akwai Murtala shi ma an yi karanta ainihin wato a kotun commissioner of police ne ya karanta a Gama shi ma an biya masa tare naira 10,000 akwai Muhammad Ismail commissioner of police ne shi ma unguwa uku an yi karanta an masa da 6,000 a duk wata 6 ko biyan 8,000 an biya masa akwai Usman Sa'idu shi ma an biya masa da sauran da suke shiga takardar nan ba zan kare shi gaba ɗaya ba duk wanda aka yi karanta dai a kan tara Allah ya ba mu iko mun biya musu jumlar kuɗi an biya naira 165 masu civil su an biya musu jumlar kuɗi daban-daban ne su ma amma ba sai na kawo su su ma dai ga su muna da rakar kunni kuma ga rikis ɗin da muka karɓo a kurkuku kowace sai da muka je kotun ɗan barka duk muka karɓo rikis B1 inda aka biya kuɗin compensation kenan mun suka ba mu B1 suka ba su B2 muka zo duk ga su muna da su a cikin rakar kunni wannan shine a jimce sannan akwai wani tsokaci akwai su bayan Allah suna da wani ma doguwa zai tafiya shi ne wanda ya dawo daga tafiya a yanzu tarar an yi roban aka ce ya ba da wannan 30,000 ɗin da isa mai ko kuma a ce ya yi suka ba zai bayar ba shi ne wanda ke wata shekara 6 ɗin ya nuna to shi ne nake ganin cewa suna nan duk wanda yake da iko naira a biyu a ba su kuɗi kuɗin mota to a ce masa mu shi yasa muka zo da shi dai ne ka ayin da aka yi kowa ya gani da shi kuma Allah ya ba mu cikin kuma na ku Allah ya shi ina godiya ga duk wanda suka ayi mu ce masa a kan wannan aiki na mu Allah ya muka sai ya aljanna Allah kuma ya yi mu tsayaye wannan kuma assalamu
alaikum wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka ma alƙali Mudaffir da kuma ɗan kwamishin da suka yi wannan aiki da alkhairi kamar yadda suka yaye ma waɗannan bayan Allah baƙin cikin da suke ciki kuma Allah yaye musu baƙin cikin duniya da lahira a kafin mu rufe da addu'a zan nemi a mahaifina ko zai sa kalmomin albarka a wannan zama a wannan tafsiri namu a lokacin da zamu sauka insha Allah. Okay, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أقرب وجه دعالة وبنجي جماعة وكتين سركي da ya raya mu zuwa ga wannan wata na Ramadan, sannan ya hore wannan karatu kuma gashi an fara har zuwa yau. Muna ci gaba da addu'a ga roƙon Allah, Allah ya sakawa waɗannan malamai da alhairi. Shi mai jan baki Alaramma Alhaji Sa'id, kuma shi limamin Alfurkan, Allah ubangiji ya saka musu da alhairi. Da sauran ƴan uwansu malamai wanda suke kama musu wajen salloli na tarawih da tahajjud, Allah ubangiji duka ya saka musu da alhairi. Duka waɗannan alhairai dai da suka zo mana, muna ƙara yin godiya ga Allah ba da alfahari ba. Musamman ni a gare ni kowane lokaci abinda nake faɗa, kullum ina godewa Allah da Allah ya arzuta ni da ya zama shine babba a gidana, kuma zamantowarsa shine babba. Sauran ƙanne da suka biyo bayansa duka kowannen su yana ƙoƙari ya bi irin sawun da ya bi. Dan haka kowane lokaci nake godewa Allah ba tare da yin alfahari ba. Na san wannan falala ce daga Allah, kuma ina ƙara godewa Allah a kai. Kuma muna fata yanda Allah ya arzuta mu da su, duka sauran al'umma kuma Allah ya arzuta su da zuriya wanda suke nagari, wanda za su taimaka wa addini, wanda za su tsaya su yi jihadi a kan addini, wanda a kullum zai zama suna tare da taimakon Allah kenan. Saboda rantsuwar da Allah maɗaukakin sarki da ya yi, inda yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wala yansuranna Allahu man yansura. Na gode wa Allah, Allah ubangiji ya ƙara mana yawan su. Sauran ƴan uwa duka wayanda ake tare da su a kowane lokaci, da sauran almajirai, Allah ubangiji ya ƙara albarka. Kuma a kowane lokaci ba za mu bushe ba, muna yi wa jama'a nasiha akan a tsaya a dage neman ilimi. Neman ilimin nan guda biyu duka, ilimin zamani da ilimin addini. Wato mutane da yawa ba su san yadda mai martaba sarkin Kano yake ba, wanda jika ne a wajenmu ta wajen mahaifiyata su. To alhamdulillah, mu kanmu sai zama abin alfahari a wajenmu lokacin da aka ce shi ne sarki. Muka ga ya hau mumbari ya dawo wajen ɓangarenmu kenan na limamai, ya tsaya ya yi huɗu ba. Wannan abin ya daɗa mana, kuma mun yi ta godewa Allah a kai. Kun ga da bai yi karatun ba, ai da watakin sai dai kuma wani abu daban. Saboda haka muna ƙara nasiha ga ƴaƴa da jiko jikoki da kanne da yan uwa ai ta kokari ana ci gaba da neman ilimi ba a taba makara da neman ilimi ko ba za a taba hada mai ilimi da mara ilimi ba hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun ba za a taba hadawa ba saboda haka muna fata jama'a za a tsaya a dage wajen neman ilimi tare da dagewa da yi wa kasan nan addu'a sannan tare da tsayawa da kankame kitabu da sunna al'amura sun gurbace a zamanin nan abubuwa da yawa suna fitowa waɗansu ma ba taɓa saninsu ba sai yanzu saboda haka ya kamata mutane su yi taka tsantsan su ƙoƙari su tsira da wato su tsira da addinin su mutane su ƙoƙari su tsira da imanin su su rike kitabu da sunna su rike hanyar koyarwar manya-manyan magabata kada a rudu da cewa waɗansu su fito su ce masu aiki ne alkur'ani yun kurun gashi nan dai abubuwa dai iri-iri wanda suke fitowa wanda duk muke gani na abubuwa na alamar ƙarshen zamani to duka wannan lokaci sai addu'a sai taka tsantsan Allah ubangiji ya tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a ƙasar mu Allah ya tsare mana mutuncinmu da addinin mu shugabanninmu Allah ubangiji ya musu jagora abubuwa wanda suka dame mu duka Allah ubangiji ya yaye mana Allah ubangiji rufin asiri da sutura wanda yau wannan gari da haske na addini Allah ubangiji ya ƙara mana Allah mun gode maka Allah ka ƙara mana duka inda mutane suke ta kokari wajen yada addini Allah ubangiji ya musu jangora Allah ya taimake su Allah ya tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya Allah ya ba mu cikawa da imani ya ba mu gamawa lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Allah ya fata da alkhairi Allah ya kara lafiya Allah ya samu mu cika da imani baki daya akwai waɗanda suka fara ba da gudunmawa akan waɗanda za su samu kuɗin mota su tafi alkali ya kawo ba sai na faɗi sunayensu ba kamar yadda ba sai an faɗi sunayen sauran ba okay to akwai waɗanda wannan sabon taimako ne da waɗansu suka fara dawo bayarwa tun yanzu shine don dai su san cewar su ma nasu taimakon yana nan kuma za a ci gaba da amfani da shi duk lokacin da wannan kwamiti ta sake yin aikinta insha Allah kafin mu rufe da addu'a akwai muna so mu kafa kwamiti na duban wata a wannan masallaci domin kamar yadda wannan abu ne na wato farin kifaya kuma abu ne wanda ake so za a yi a masallatai su ya kamata a ce suna wannan to mu dai tun kafin a mayar da shi ya zamanto ka'ida a dukkan masallatai muna so za mu kafa wannan kwamiti a wannan masallaci don haka da Allah duk wanda yake da sha'awa kuma ya san yana da shirin yin wannan ta hanyar kula da wannan fannin da sanin yadda sha'anin duban wata yake ya san akwai gudunmawa da zai bayar to domin ya samu albarkar ladan sauke ma al'umma nauyin da yake kanta to ya gabatar da kansa ya zo ya ba da sunansa ko wajen ladan Malam Ishaq ko ladan ko wajen Malam Isma'il ko wajen ladan Malam Ishaq a wannan masallaci kuma daga gobe ran da za a yi duban fari Allah ya da wannan kwamiti za su fara aikinsu Allah duk wanda suke da bukata sai su kawo da sunayensu da lambar wayarsu da abin da suke ganin suna da shi ba komai bane mun karanta suratu yusuf mun ji yadda annabi yusuf ya ce inni hafizun ali mutum ya faɗa abin da yake da shi wanda zai bayar na gudunmawa cewa ko ya ce shi ya san astronomy ko shi yana da binoculars ko shi yana da kaza zai taimaka wajen zaben wanda za su zamanto wannan kwamiti domin a aikin al'umma to bayan kalmomin godiya
kaman da lokacin idi ne wani kamar
kamar yanda kuma duk shekara muke yin sallar idi a wannan masallaci a wannan filin sukuwa wanda yake sallar masallaci sallar idi ne da yake biye da wannan masallaci insha Allah wannan shekaran ma za a yi sallar idi a filin sukuwa kamar yanda aka saba kuma za a tada sallar idi insha Allah karfe 7:30 na safe to hanyoyin gyara karfe 8 shikenan kuke da za a yi tada sallar idi karfe 8 insha Allah rana tana fitowa karfe 6:07 saboda kuna ana da har ai shiri a zo idi lokaci isasshe insha Allah karfe 8 za a tada sallar idi bi idnillah a wannan masallaci zan kira dan uwa Sheikh Malam Sa'id kuma Allah rahma Malam Sa'id ya rufe mana wannan tafsiri namu na wannan shekara da addu'a Allahumma salli ala Amin. Amin. Alhamdulillah. Kau dengar orang bersyukur. Alhamdulillah.